يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس في النور بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكن ريجزاكي وانا قرينة كانوا وانا يمتشين الاربا يو شا تقوس قوة سفر hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da 8 ga watan 11 miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilus sayyib min alkalimit tayyib wallafar babban malamin nan mashhuri muhammad ibn abi bakr ibn qayyim aljawziyyah rahimahullah wannan shine darasinmu na 68 a cikin wannan littafi wanda muna cikin fasili na biyu inda ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake magana akan cewa zikirin da wato zikiri ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yafi addu'a domin ambatan Allah yabo ne da kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa masu kyau da ni'imominsa da sunayensa mafiya kyau addu'a kuwa bawa ne yake roƙon Allah buƙatarsa kaga ba za su taɓa zama ɗaya ba wannan Allah yake wa kirari yana fadar sifofin Allah da sunayensa maɗaukaka wannan kuma buƙatarsa yake roƙo to shine yake kawo mana hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam da suke tabbatar da haka cikin hadisan da ibn al-qayyim ya kawo hadisin fadala ibn ubayd wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji wani mutum yana addu'a a sallarsa shine a ƙarshen sallarsa a ƙarshen lokacin tahiyya ko kuma a bayan sallarsa amma bai yi wa Allah subhanahu wa ta'ala kirari ba kafin ya yi addu'ar bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad ajila hada wannan yayi gaggawa yayi garaje akan ce ajila hada ko ajjala hada bit tashdid wato wannan mai addu'a yayi garaje yayi gaggawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi ko ya kirawo wani yake koya masa yadda ya kamata yayin da mutum zai roki Allah ya ce idza salla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih azza wa jalla wa thana'i alayhi idan ɗayan ku zai addu'a ya fara girmama ubangiji wato ambatan sifofin girma na ubangiji gare shi sannan kuma yayi yabo da kirari ga Allah ثم يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى يا النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي ثم يدعو بعد بما شاء sannan daga baya ya roki abin da ya ga dama wato mutum idan zai yi addu'a yana da kyau ya fara da yaban Allah subhanahu wataala da yi masa kirari da ambaton sunayensa da sifofinsa madaukaka sannan ya yi shimfida da salati ga annabi sallallahu alaihi waalihi wasallama sannan buƙatarsa ta biyo baya yana iya gabatar da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana iya yin shi a tsakiyar addu'ar yana iya bari sai ya je ƙarshen addu'ar ya yi duk wanda ya yi daidai ne ko ya fara da shi wato ya yi a farkon addu'arsa ko a tsakiyar addu'arsa ko ƙarshen addu'arsa abinda dai ake so ba daidai ba ne ya gama addu'arsa ba tare da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati ba to kaga anan abinda ibn al-qayyim yake nufi da ambaton wannan hadisi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna masa cewa addu'arsa ya kamata ta biyo bayan ambaton Allah ta biyo bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, gabatar da ambaton Allah da yi masa kirari yana nuna cewa yana gaba da addu'ar da zai yi, kuma shine tsani da zai kai ga addu'ar sa ta samu karbuwa gurin Allah subhanahu wataala. Idan mutum yana son addu'ar sa ta samu karbuwa, to yayi mata shimfida da irin wannan shimfida da yi wa Allah subhanahu wataala kirari da ambaton sa. Wannan hadisi Imam Ahmad da Tirmidhi suka ruwaito shi, hakanan Al-Hakim Abu Abdullah Nisaburi ya fitar da shi a cikin littafin sa da ya shardanta masa inganci, shi yasa yace fi sahihihi, littafin da ya shardanta cewa hadisan duk da zai kawo su ingantattu, hadisi ne tabbatacce. Sannan malam yace wa hakaza du'a'u Dhinnuni alayhi salam alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam da'watu akhi Dhinnun ma da'a biha makrubun illa farraja Allahu kurbatahu. Hakanan addu'ar Dhinnun shine annabi Yunus alayhi salam ma'abucin babban kifi wanda ya hadiye shi a ruwa, alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wanda annabi sallallahu alayhi wa sallam ya fada game da shi ce da'watu akhi Dhinnun, addu'ar dan uwana ma'abucin kifin nan shine annabi Yunus alayhi salam, ma da'a biha makrubun illa farraja Allahu kurbatahu, babu wani wanda zake cikin damuwa da zai roki Allah da wannan addu'a face Allah ya yi masa damuwar sa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, babu abun bauta da gaskiya sai kai, tsarki ya tabbata gare ka, lalle ni na kasance minadh zalimin, daga cikin azzalibai. Wannan riwayar Ibn Sunni da Ibn Adi sun fitar da ita a cikin littattafan su, sai dai isnadin wannan riwayar yana da rauni kwarai da gaske, domin a cikin isnadin akwai wani da ake kira Amr ibn al-Husayn, wanda malaman hadisi sun yi tsaurar magana a kansa. Abu Hatim yace da shi zahibul hadith, wato hadisin sai ya sashe ne. Hakanan Abu Zur'a yace da shi wahin, wato mai rauni ne matuƙa da gaske. Ad-Darqutni yace matruk, wato wanda yake da rauni ne sosai. Saboda haka wannan isnadin yana da rauni kwarai da gaske, amma ga na gaban sa shine wa fit Tirmidhi, ya zo a cikin Jami'ut Tirmidhi, da'watu akhi Dhinnun iz da'a wa huwa fi batn al-hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fa innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Ya zo a cikin Jami'ut Tirmidhi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da'watu akhi Dhinnun, addu'ar dan uwana ma'abocin kifin nan shine annabi Yunus alaihi salam, iz da'a lokacin da ya roki Allah, wa huwa fi batn al-hut lokacin yana cikin kifi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, yace babu abun bauta da gaskiya sai kai, lalle ni na tabbata daga cikin azzalimai. Fa innahu, ita wannan addu'ar yadda al'amarin yake, lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattu, babu wani musulmi da zai roki Allah da ita dangane da wani abu, illa stajaba Allahu lahu, face Allah ya ansa masa. To wannan kamar yadda yake yana cikin Jami'ut Tirmidhi, yana cikin Musnad Imam Ahmad, yana cikin Sunan An-Nasa'i, yana cikin Musnad Abi Ya'la da Musnad Al-Bazzar da littafai da dama sun ruwaito hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas ne, kuma hadisi ne wanda yake ingantacce. Gabanin hadisin kamar yadda yake a cikin Musnad Imam Ahmad kissa ce, Sa'ad ibn Abi Waqqas ya zo wucewa sai ya ga ainihin Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu a zaune ya sunkuyar da kai, sai ya masa sallama. Uthman ibn Affan ya dago kansa ya kalli Sa'ad ibn Abi Waqqas, suka yi ido biyu, ya mayar da kansa bai ansa masa sallama ba. Abin ya dame shi, da ya je ya dawo ya kuma sake masa sallama, ya dago kansa ya kalle shi bai ansa masa ba. To sai ya zo ya same shi ya ce menene ya faru, ko wani abu sabo ne ya faru a musulunci da ban san shi ba. yace a wani abu ka gani yace nazo nayi maka sallama kuma ka daga kai ka kalle ni da alamar ka ganni ka ji abin da na faɗa amma baka ansa min ba Usman ibn Affan yace da dai haka bata faru ba baka zo kai min sallama ba nake ansa maka yace na rantse shi ma ya rantse kowanne ya rantsuwa wanda yana cewa nayi wanda yana cewa baka yi ba Sa'ad ibn Abi Waqqas ya tafi ya gaya wa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda yana nuna cewa a khilafar sa ce lokacin yana khalifa shine ya je samu sayyidina Umar ya ce to ga abinda dan uwana Uthman ibn Affan yayi mun na wuce ta gaban sa na masa sallama kuma ya daga idon sa ya kalle ni naga alamar ya ganni kuma ya ji abinda na faɗa amma bai an samu ba har ma na tambaye shi shi kuma ya murna rantsuwa cewa haka bata faru ba Sayyidina Umar yace je ka kirawo shi yaje kirawo shi suka zo gaban Sayyidina Umar suka sake mai yadda magana ko wannan su ya rantsuwa can daga ba Usman sai ce na tuna lalle haka ta faru ina tuba zuwa ga Allah astaghfirullah wa atubu ilayhi ina neman gafarar Allah kuma ina tuba zuwa gare shi yace a lokacin tunani na ne yayi nisa akwai wani abin da duk sanda na tuno shi to gaba daya nakan dugunzuma wasu abubuwa su faru ba ban san sun faru ba ce wata rana muna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba mu hadisi sai yace da mu shin in gaya muku awwalu da'watin addu'a ta farko wato kamar yace addu'a wacce take mai matsayi sosai ta ajin farko sai sahabbai suka ce sai wani ba kauye yana zuwa sai kawai ya kutsu maganarsa Annabi sai ya shagalta da shi har abinan har abinan magana ta abinan ta wuce Annabi bai dawo wannan maganar ba Annabi ya tashi ya tafi to sayyidina Usman duk sanda ya tuno damuwar da yake ciki na an so a ba su wani lakani amma wani ba kawai ya zo duk ya lalata al'amari to shi yasa duk sanda ya zauna in ya tuno wannan ranar amma sai ya dabe shi to sai ya zo har a zo ai wasu abubuwan ma kamar gaba ɗaya ya fita hayyacin sa sai Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ce to ni kana so in gaya maka menene ya ce to faɗa min mana ya ce ai lokacin da haka ta faru ina gurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai na bi shi a baya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tafiyarsa tana yana da sauri ba sauri yake yi na abin nan ba tafiya yake yi kamar mai gangarwa da kan dutse kaga mai gangarwa da kan dutse ba za ka ce zai gudu ba ko ya ganganci ko ba za ka ce zai takama ba to haka ta tafiyar manzo Allah take saboda haka gashi yana tafiya da sahabbansa amma suka saka moshi saboda haka ya bi shi ya ga lalle ba zai iya kamo shi ba yace sai na rika buga kafata a ƙasa dan ya ji motsi sai na rika tafiya da karfi irin masu rasa zuwa din nan suna kokarin su rasa raka sai da ake sai dip 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 wai liman ya ji kai ya dago yace sai na ta buga kafata dan ya ji motsi na sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sai ya waiwayo sai ce ya rasulullahi ka dauko magana ka ce kaza 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 amma wani ba kauye ya shigo maka da wani magana ka tashi baka karasa ba Annabi ya ce haka ne sai ya ce da shi innahu da'watu akhi fa innahu da'watu akhi dhunnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fa innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattu illa istajaba Allahu lahu to saboda haka shi sayyidina Usman da ya san cewa ma Sa'ad ibn Abi Waqqas yana da wannan lakani tun farko ma duk abin nan ba zai kai ga haka ba to haka Allah ya kaddara sai ya faru shi yasa za ku ga hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas shi ya rawaito hadisin to abinda Ibn al-Qayyim yake nufi anan da kawo wannan hadisin shine za mu ga shi wannan Annabi Yunus alaihi salam bai fito ma ya faɗi ba bukatarsa ba zikiri yayi ya ambaci Allah ya masa kirari ya nuna halin da yake ciki da gazawarsa da kasawarsa a gaban Allah subhanahu wataala wannan yasa Allah subhanahu wataala ya fitar da shi daga matsalarsa saboda kaga anan ambatan Allah shine ya zama a makofin addu'a za baka kadin ba amma tunda Allah ya san abin da kake ciki idan kai masa kirari ka kai masa kirari ka nuna irin yanayin da kake ciki Allah sai fitar da kai daga matsalarka shi yasa Ibn Qayyim ya kawo wannan in ku kula cewa la ilaha illa anta subhanaka babu abun bauta da gaskiya sai kai kuma tsarki ya tabbata gare ka ya tabbatarwa da Allah subhanahu wataala uluhiyya sannan ya tsarkake shi daga dukkan wata tawaya tabbatar masa da uluhiyya cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai ne ya cancanta a bautawa duk wani abu da ake bautawa to ana bauta masa da ƙarya ne ba da gaskiya ba Allah subhanahu wataala shi kadai ne abin bauta da gaskiya ya tabbatar masa da wannan matsayi na uluhiyyarsa sannan kuma ya tsarkake shi subhanaka tsarki ya tabbata gare ka wannan tsarkake Allah ne subhanahu wataala daga dukkan wata sifa da ake sifanta shi da azzalimai suke sifanta shi da ita duk wata sifar da take kunshe da tawaya da nakasa da aibi to kalmar subhanaka ta tsarkake Allah daga wannan sifa kamar masu jingina masa da cewa Allah yana da da ko Allah yana da mata ko mala'iku ƴaƴan Allah ne ko wasu annabawa ƴaƴan Allah ne saboda kalmar subhanaka an tsarkake shi daga wannan ko cewa yana da wani abokin tarayya kamar yanda larabawa suke cewa la sharika laka illa sharikan huwa lak tamliku wa mamalak tsarkake Allah ne daga irin wannan haka nan sifofi da yahudawa suke sifanta Allah da shi inna allaha faqirun wa nahnu aghniya ko yadullahi maglula subhanaka tsarkake Allah ne daga dukkan irin waɗannan sifofi da waɗannan abubuwa waɗanda ba su cancanta ko bai dace a jingina wa Allah ba sannan kuma ya ce inni kuntu minaz zalimin lalle ni na tabbata daga cikin azzalimai to yana nufin cewa yayi wa Allah abinda ba shine Allah subhanahu wataala yake so ba Allah ya aike shi zuwa ga mutanansa amma saboda sun kiyarda su yi imani yayi fishi ya rabu da su ya basu kanin cewa yayi amma sun ki imani ba tare da ya jira izinin Allah ba ya kamata ya jira sai Allah subhanahu wataala ya ce tafi ka kyale su ko yi hijira kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi hijira ba sai da Allah ya bashi izini to wannan ne da bai yi ba to shine Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi a cikin jirgin ruwa karshe har kifi ya hadiye shi ga duhun dare ga duhun ruwa ga duhun cikin kifi to Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi daga wannan ta hanyar wannan ambatan Allah da yayi da kirari da yayi wa Allah subhanahu wataala da kuma nuna kaskanci da gajiyawarsa a gaban Allah subhanahu wataala to wannan ita ce annabi ya kira addu'a kaga duk da cewa zikiri ne amma annabi ya kira shi da suna addu'a saboda da wata bukata yasa aka yi shi an yi zikirin ne saboda wata bukata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi addu'a fa innahu lam yad'u farko yace da'watu zinnun ko da'watu akhi zinnun sannan yace fa innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattu illa istajaba Allahu lahu yace wa hakaza a'ammatul adiyati an-nabawiyya ala qa'ilaha afdalus salati was-salim haka nan yawancin addu'o'in annabi suke mafi falalar salati da sallama su tabbata ga mai fadar su shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zamu gani a cikin wannan littafi yawancin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama zamu ga sun kunshi tsarkake Allah sun kunshi girmama Allah sun kunshi gabatar da girman Allah da yabo da jinjina gare shi kafin ma a ambaci addu'ar wani lokaci ma kaga cewa annabi ya kira abin addu'a amma kuma wato zallar zikiri ne da ambatan Allah da yi masa kirari sai ya bada misali anan yace wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi du'a'il karbi daga ciki akwai fadar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'ar bakin ciki wato addu'ar da mai bakin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya roki Allah da wannan addu'a Allah zai yi masa bakin cikin sa da damuwarsa la ilaha illa Allahul azim al halim la ilaha illa Allahu rabbul arshil azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم babu abin bauta da gaskiya sai Allah mai girma kuma mai hakuri da juriya la ilaha illa Allah rabbul arshil azim babu abin bauta da gaskiya sai Allah ubangijin al'arshin nan mai girma la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim babu abin bauta da gaskiya sai Allah ubangijin sammai kuma ubangijin kasa kuma ubangijin al'arshi mai girma idan muka lura za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abin du'a'ul karb wato addu'ar wanda ke cikin damuwa addu'ar mutumin da ke cikin damuwa ya kira abin addu'a amma in ka ji fassarar ko ka ji lafuzzan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su za ka ga ciki babu roƙon wani abu dukkanin abin da yake ciki shine kirari ga Allah da yabon Allah subhanahu wata'ala da girmama shi la ilaha illallah al'azimul halim Allah mai girma da farko tabbatarwa da Allah uluhiyarsa cewa shi kadai ne abin bauta babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah akula cewa da yawa daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar in ma bamu ce duka ba za mu ga suna tabbatarwa da Allah subhanahu wataala kadai takasa cikin bauta saboda a nuna maka cewa wannan yana daga cikin manyan sharadi da za su ka samu karbuwa gurin Allah subhanahu wataala yayin da kake cikin wata bukata da zamana ka tsarkake bautarka ga Allah subhanahu wataala ka yadda cewa ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne wanda ya cancanta a yi masa abin da yake na bauta duk wani nau'i na bauta ba a jingina sa ba a yi ma wani kowa sai shi tabbatarwa da Allah subhanahu wataala uluhiyarsa wannan shine babban abin bukata na farko ga dukkan wani musulmi domin idan aka samu tasgaro anan to an samu babban tasgaro sai mutum ya fada cikin kurmin waɗanda Allah subhanahu wataala ce wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal zamana cikin bata ne da fagamniya addu'ar take shiga ba ta samu karbuwa a wurin Allah ba al'azimul halim Allah mai girma kuma wanda yake mai hakuri anan tabbatarwa da ubangiji subhanahu wataala al'azama cewa yana da girma dukkan wani mai girma ba mai girma bane a gaban Allah subhanahu wataala girmansa ya fi karfin a sifanta shi da girman wani sannan kuma sai ka kalmar al-halim al-halim shine mai hakuri kuma al-halim wanda yake da cikakkiyar sifa ta al-halim wato anan bawa yana nuna masa cewa Allah subhanahu wataala duk da ni mai laifi ne a wajenka duk da ni nayi abubuwa da yawa ko ina yin abubuwa da yawa wadanda baka so ko ina barin abubuwa da yawa da kake so to amma na san kai mai hakuri ne hakurinka zai sa ka yi min gafara shine kalmar tabbatarwa da kalmar Allah sifanta Allah da sifar sa ta al-halim tawassuli ne zuwa ga neman gafarar ubangiji ishara ce zuwa ga cewa bawa yana cikin wato cike yake da gazawa da takaitawa cikin abin da yake yi wa Allah subhanahu wataala na da'a ko cikin abin da yake bari na saban Allah to amma Allah tunda ka sifantu da wannan sifa kuma cikakkiyar sifantuwa da duk wanda zai sifantu da sifar wannan zai sifanci ta ne gwargwadon yadda dan adam zai sifanci da sifar amma ba za ta kai sifantar ubangiji ba domin babu wanda bayansa suke saba masa dare da rana shi kuma yana saukar musu da ni'imar sa ba kakkautawa ka duba ka ga dan adam nawa ne cikin halittar da Allah ya na dan adam na yan adam masu biyan Allah kadan ne wa qalilun min ibadiyash shakur amma ina zaka je baka gani ibar Allah barjak ba babu inda zaka je baka gani ba wannan shi yake nuna maka ubangiji mai cikakken hakuri ne babu wanda za bayansa za su yi masa haka suna saba masa dare da rana shi kuma yana ni'imta musu dare da rana kaga wasu suna cikin saban Allah a tsakiyar saban Allah amma a baibai suke da ni'imomin su ta ko ina da dan adam zai shiga jirgin sama sai ya keta gajimare kuma ya shiga saban Allah cikin jirgin ba yake rike da jirgin nafisa billahi in kai kake rike da jirgin nan wani ya hau jirgin nan sai da ya sama kana rike da shi kuma ya dinga dura ma ashar ya dinga zagi iyayenka ai zaka sake shi ya sun tubo amma Allah subhanahu wataala zai ci gaba da rike su ma yumsikuhunna illa arrahman ba kowa ke rike da su ba sai Allah har su sauka lafiya suna miƙa da pilot ya kai kafar jirgi ƙasa ayi masa tafi wato ya birgi ba san cewa Allah ne yake rike da su ba to babu wanda zai yi abin nan kana masa kana saba masa yana maka tayin gafara afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna Allah yana tayin gafara ga masu cewa Allah ya rikida ga masu cewa almasihu dan Allah ne laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa almasihu ibn maryam qul faman yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlika almasih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a in Allah ya so ya halaka annabi Isa da mahaifiyarsa da duk duniya wai zai iya hanawa babu amma Allah ya kyale su saboda haka ubangiji subhanahu wataala alhalim ne mai hakuri ne hakurin sa gaya saboda haka shigo da wannan suna a yayin da bawa yake cikin matsuwa kamar yana yi wa Allah ikirari ne cewa shi ya san me laifi ne shi in za a dubi halinsa za a iya hana shi komai ma za a iya jaraba sa da kowane irin jaraba to amma Allah kai alhalim ne mai hakuri ne haka za ka yi hakuri duk wannan abubuwan da nayi ka yafe min kamin abin da nake bukata ce la ilaha illallah rabbul arshil azim babu abin bauta da gaskiya sai Allah aka sake maimaita kalmar tauhidi saboda duk sanda ake maimaita abu ishara ce zuwa ga girman mahimmancinsa girman mahimmancinsa shi yasa ake nana ta ambatansa kaga an faɗe ta aka sake na faɗe ta sau uku aka yi faɗar wannan kalmar shahada a cikin wannan tasbih cikin wannan zikiri ko cikin wannan addu'a sake maimaita ta yace rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma ce ya faɗa al'arshi saboda kasancewa al'arshi shine mafi girman halittar da Allah ya yi mafi girman halittar da Allah ya yi wancan karatun mun faɗi yadda ɗan adam zai gane girman al'arshi idan al-kursiyu Allah ya ce wa sai al-kursiyu kursiyu samawati wal ard kursiyin ubangiji ya yalwaci sammai da ƙasa ma'ana da za a yi sammai bakwai da ƙaso da ƙasai bakwai duk a zuba su a cikin kursiyu zai haɗe su shi kuma kursiyu in aka jefa shi a cikin al'arshi bai fuka jefa zoban ka ba a cikin sahara saboda ka a'azamu makhluqatin lahi ala al-itlaq shine al'arshi sai yasa anan aka ce rabbul arshil azim Allah subhanahu wataala ya ambace shi kuma ya sifanta shi da al'azama wanda yake nuna babba ne tabbas idan babba ya sifanta abu da girma to babu shakka girman nan girma ne ya isa girma to shi yasa anan aka jingina rububiyar Allah zuwa ga wannan babban halitta idan ya kasance shine rabbul arsh kaga min babu aula ya zama rabbi kullil makhluqat duk wata halitta kuma kaga shine ubangiji tunda har dai mafi girman halitta shine mai ita shi ya halicci al'arshi sannan aka sake cewa la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim aka shingina ubangiji zuwa ga rububiyyar samai da ƙasa saboda kai dan adam halittar samai da ƙasa ita ce wato tafi girma kowa ya sani la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas saboda haka idan har shi ne ke da rububiyar samai da ƙasa kaga min babu aula ya zama shi ke da rububiyar ka shi yayi ka shi yake ba shi ya baka rayuwa shi yake ci da kai ya sha da kai shi yake baka lafiya sannan aka sake cewa rabbul arshil karim anan sai aka sifanta al'arshi bil karam sifanta arshi bil karam saboda arzikin Allah sarki dukkan wani arziki daga sama yake sauka wa fis sama'i rizquku ma tuwab al'arshi kuma shine kululuwar sama shi yasa sai aka dingina al'arshi din zuwa ga sifar karamci inda duk ni'imomin ubangiji suna zuwa daga sama ne to ash-shahid anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan addu'a tunda cewa zikiri ne wanda yake nuna maka zikiri ambaton Allah yana gaba da addu'a wa minhu hadithu buraidat al-aslami alladhi rawahu ahlus sunan وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى wani hadisi Buraida ibn Aslami shi ya rawaito shi kamar yanda yake gurin ahlus sunan sunan Abi Dawud sunan Jami'u Tirmidhi da as-Sunan al-Kubra na An-Nasa'i babu shi a cikin al-Mujtaba sannan Ibn Hibban sannan Ibn Majah shi ma rawaito shi Imam Ahmad ya fidda shi Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa ingantacce أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا النبي يجو المتن يدعو ينا الدعاء وهو يقول متمن ينا الدعاء ينا تشوا اللهم يا أبنجي إني أسألك للني إنا روقنك بأني أشهد أنك أنت الله تشوا ني للينا شيدا تبس حقيقة كيني الله لا إله إلا أنت باب أبو موتارك سياسي كي الأحد لا يتيلو الصمد ابن نفي ده بقاتو الذي لم يلد ولم يولد وند بي هيفا با هيفي شي با ولم يكن له كفوا احد با شي ده وني وند يكي تمكرسا فقال سي النبي يجي والذي نفسي بيده نارنسي ده وند ري ناكي حننسا لقد سال الله باسمه الاعظم حقيقه يا روكي الله ده مفي غرمن سوننسا الذي اذا دعي به اجاب وند idan aka roke shi sunan da idan aka roke shi da shi yana amsawa wa idza su'ila bihi a'ta idan aka tambaye shi aka nema da wannan sunan yana bayarwa wannan hadisi kamar yadda muka ce hadisi ne tabbatacce hadisi ne sahihi yana cikin wadannan tafai duka za mu ga النبي صلى الله عليه وسلم يا جواني ينا الدعاء ينا الدعاء دوات أنن كلمومي شي رجلا يدعو أما أبن دزام غني أتشكي دكا بيشي نيغا بغاتا تابع فيلي دكا ننس كراري نيدا يبو غا الله سبحانه وتعالى أما النبي يكرا من الدعاء saboda yana da wata bukata ne da Allah ya santa yake masa kirari yake addu'a yake roƙon sa da waɗannan sunaye shi yasa yace as'aluka ina roƙonka kaga akwai abin da yake roƙo wanda Allah ya san ko menene don haka yace yana roƙon sa amma da me yake tawassuli da me yake neman kamun kafa yake tsani da shi zuwa ga biyan bukatar sa shine bi anni ashhadu annaka antallah na shaida kai ne Allah la ilaha illa ant babu abun bauta da gaskiya sai kai kun ga batun tauhidi ya sake zuwa wanda yake nuna maka girman sha'anin sa ke kuma nuna maka cewa shine sharadi na farko idan kana so ka samu karbuwa a gurin Allah subhanahu wataala yi kokari ka tabbatar da abin da yake tauhidi duk abin da ya saba wa wato tauhidi wanda zai fada cikin shirka yi kokari ka nisance shi al-ahad wanda yake tilo daya shine daya tilo ba shi da da ba shi da shariki ba shi da waliyyin min adh-dhulli wa lam yakul lahu sharikun min wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa lam yakul lahu sharikun wa lam yakul lahu sharikun wa lam yakul lahu waliyyun lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli ba shi da wani sharikun fil mulk wanda yake shariki abokin tarayya a cikin mulkin sa shi kadai yake mulkin sa baya bukatar taimakon kowa sannan ko baya bukatar wani wanda yake taimaka masa ya shiga wata damuwa ko kaskanci yana bukatar agaji ba shi da wannan sannan yace as-samad shine abin nufi da bukatu shine wanda ake bukata a wajen sa baya bukata a gurin kowa shi yasa salaf suka ce allazi la jawfa lahu as-samad allazi la jawfa lahu wanda ba shi da ciki الذي يطعم ولا يطعم وان ده yake ciyarwa amma shi ba a ce ba a ciyar da shi ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an tut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin saboda ka dukkan wani mai bukata shi yake nufa shi ba da bukata a gurin kowa shi ba ya da bukata a gurin kowa, sai dai shi a bukata a wajensa, a nuna bukatuwa a wajensa. Shi ne alghani mai cikakkiyar wadata. Dukkan wani mawadaci wadatarsa suna ce, amma wadata ta hakika ita ce wadata ta Ubangiji subhanahu wataala, baya bukatar kowa a gurin komai. Shi ne ma'anar as-samad allazi lam yalid. Sannan as-samad ana bukata a gurinsa, wato su kalmar as-samad tana nuna ma'ana guda biyu. Ma'anar farko shi bai da bukata, ma'ana ta biyu shi ana bukata a wajensa. Allazi lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba, ba a haife shi ba, ba haifarsu aka yi ba, da babu shi daga baya aka samar da shi, sannan kuma shi bai haifa ba. Saboda dukkan waɗannan sifofi guda biyu, haihuwa ko a haifi mutum ko ya haifa, duk sifa ce tana kasa ta aibi ta tawaya, domin duk tana nuna bukata, tana nuna bukata. Idan mutum haifarsa aka yi, kaga ya bukaci iyaye kenan, ta sanadiyar iyayensa ya zo duniya, iyayensa suna da minna a kansa, suna da ta cewa a kansa. To Allah ba ta haka samuwar Ubangiji ba ta haka ta bata da farko. Sannan kuma in ya haifa, to yana haihuwa ne saboda bukata, saboda in ya kai wani munzali na tsufa na girma ya samu wadanda za su tallafa masa, za su taimaka masa. To kaga dai akwai tawaya a cikin wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ko bai da wannan, ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ba shi da wani wanda yake tamka da shi. Wannan duk yabo ne da kirari ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sifar tashi da mafi daukar sifofinsa. Amma a ciki ba mu ga wani abu da ya bayyana na bukatarsa a fili ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji shi sai ya ce wallazi nafsi biyadihi, na rantse da wanda raina yake hannunsa. Ba a nemi ta yi wurin tsohuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma dai ya nuna maka girman abin kuma ya jawo hankalinka, sai ya rantsuwa. Laqad sa'ala Allah bismihi al'azam, tabbas haqiqa ya roki Allah da mafi girman sunansa. Allazi idza du'iya bihi ajaba, sunansa wanda idan aka roke shi da shi sai ya ansa. Wa idza su'ila bihi a'ta, idan aka tambaye shi da wannan sunan sai bayar. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan mutum ya dace, domin ya roki Allah subhanahu wataala da mafi girman sunayensa, wanda idan mutum ya yi addu'a da wannan sunan to yana samun biyan bukata. Duk sanda bawa zai roki Allah zai ansa masa, wata bukata ce zai nemi a wajensa zai bashi. Sannan sai ya kawo kuma riwayar hadisin Anas, ya ce wa rawa Abu Dawud wa an-Nasa'i min hadithi Anas annahu kana ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Abu Dawud ya rawaito da Nasa'i daga hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu annahu kana ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kasance shi Anas tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam jalisan yana zaune, wa rajulun yusalli, wani mutum ko yana salla a gaban su, summa da'a, sannan ya addu'a, wato karshen sallarsa ya addu'a, gode karshen sallarsa ko bayan yayi sallama ya addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda, ya Allah ina roƙonka da cewa dukkan wani yabo da godiya da kirari ya tabbata gare ka ne kai kadai, la ilaha illa anta, babu abun bauta da gaskiya sai kai, almannanu mai bayarwa mai yawan kyauta, badi as-samawati wal ard, ya wanda ya kirkiri sammai da ƙasa, ya wanda ya kirkiri sammai, halittar sammai da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya a gurin kowa ba, ya zal jalali wal ikram, ya ma'abucin ɗaukaka ko girma da karamci, ya hayyu ya rayayye, ya kayyu ya tsayayye da zatinsa. Faqala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad da'a Allah bismihi al'azam, hakika yaro ki Allah da mafi girman sunansa alladhi idza du'iya bihi ajaba, sunan nan nashi da idan aka roke shi da shi sai ya ansa, wa idza su'ila bihi a'ta, idan aka tambaye shi da shi sai ya bayar. A nan zaka ga kamar waccan Annabi sallallahu alaihi wasallam kira abin addu'a, duk da cewa kirari da sifofin Ubangiji subhanahu wataala wannan mutum ya ambata bai faɗi buƙatarsa ba, amma dai buƙatarsa ce ta sa yake yi wa Allah wannan kirari. Shi yasa ya ce Allahumma inni as'aluka, ina roƙonka. Sauraka akwai abin da yake roƙon Allah, Allah ya san abin da yake roƙo. Sauraka bai bayyana abin da yake roƙo ba. Azkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shimataka alhaya'u, zo ba in faɗi buƙatata ko ku kunyarka kawai ta ishe ni, domin kai mutum ne mai jin kunyar mutane, kai ma ya dace a ji kunyarka. Sauraka kallansa ba sai ya ba ambaci buƙatarsa, wannan kirari da ya masa ya isa ya nuna cewa da buƙatarsa ya zo. Ce as'aluka, ina roƙonka, bi anna laka alhamda, yabo da godiya da kirari dukkan wani nau'i ne yabo ya tabbata gare ka kai kadai. Shi yasa aka gabatar da laka, wato jarul majrur, aka gabatar da ma'muri laka, sannan aka ce alhamd, don a nuna cewa shi kadai ya cancanci wannan. La ilaha illa anta, babu abun bauta da gaskiya sai kai. Kun ga bautun tauhidi ya sake zuwa don nuna maka girman sha'anin tauhidi, wanda yasa babu abin da za a nuna wa dan adam a yi masa gata irin a nuna masa kadai ta Allah cikin dukkan lamuransa, saboda shine jigon da yake dauke da dukkan wani sha'ani, dukkan wani lamari da dan adam, dukkan wani lokacin da zai kwankwasa kofar Ubangiji subhanahu wataala in ya zan akwai tauhidi a zuciyarsa a aikace, to wannan yana samun sauki a cikin lamarinsa, wato komai nashi zai zo da sauki. Shi yasa duk mutumin da yake ko sabon Allah yake in ya mutu da tauhidi, haramun ne a yanke masa cewa dan wuta ne, ba a san irin girman Allah da yake ji a ransa ba. Yana yiwa wannan tauhidin ya kubutar da shi, kuma ko bai kubuta ba a karan farko, karshe dai wannan tauhidi zai kubutar da shi, zai shiga aljanna ko da zai shiga yayi ratsi a wuta. Allah ka kiyashe mu da ratsi. Badi'a samawati wal ard, ila al-mannan, al-mannan shine wanda Allah yake yawan bayarwa, yake yawan kyauta, yake yawan kyauta tun daga samar da kai daga babu ya baka rayuwa, kyauta ce yayi ka dan adam. Khalaqaka fasawwaka, ya halicce ka ya daidaita halittarka, wannan kyauta ce, inda ya ga dama sai yayi mutum cikin dabbobi, maimakon yayi woka a cikin mu mutane sai yayi ka can cikin zakuna ko cikin, ko kuma yayi ka ba cikin kananan dabbobin da ake cinyewa ba ba zaki ba, sai yayi ka irin jakin daji ko wani abu irin wannan. To duk bai yi ka nan ba, sai yayi woka cikin mutane, bayan yayi ka cikin mutane kuma yayi ka musulmi, inda ya ga dama sai ya saka cikin ashabu shimali, sai ya barka a cikin ashabu yamini. To duk wannan ni'imomi ne, banda iskar da ya baka da kake shaka, da hasken da kake gani, da kasar da kake takawa, da ruwan da kake sha, duk wannan ni'imomi ne. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ba a iya kiri wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, in za mu kwana muna kirga ni'imomin Allah ba za mu lissafe su ba. Shi yasa ya ce al-mannan, mai yawan bayarwa, mafi girman kyauta da ya maka shine musulunci. Yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman, shiryar wadda kai shiryarka da yayi zuwa ga imani, ka duba ka ga suna tafa gamniya a duhu, kai Allah ya saka a cikin haske, ka ga wani yana bauta wa saniya, wani yana bauta wa raƙumi, wani yana bauta wa dutse, wani yana bauta wa beraye, akwai wanda beraye yake bauta, ka ga profesa yana yi wa saniya sujada, profesa duk wanda ilimin nashi ya tafi a banza. so ka yayi ka wayayye ka fahimci cewa dukkan wani abu da kake gani kake tabawa kake lasa kake ji halitta ce kamar ka dukkan ku bayin Allah ne dukkan ku a gaban Allah ɗaya kuke anna akramakum indallahi atqakum to kaga wannan ba karaman ni'ima bace shi yasa ɗan aljanna farkon abin da za su yi Allah godiya da shi in suka gansu a cikin aljanna wannan shiryar da suka samu kansu alhamdulillahi allazi hadana li hada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah shine farkon abin da zaka tuna cikin ni'imomin da Allah ya maka duk wata ni'imar da Allah ya maka in ka shiga aljanna banta kake da ita sai mun ni'imar musulunci ita kadai zaka tuna alhamdulillahi allazi hadana li hada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah shi yasa sahabbai suke wannan rajizin na Abdullah ibn Rawaha Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilin sakinatan alaina wa thabbit alaqdama illa qaina haka Allahumma laula anta ya Allah ba dan kai ba mahtadaina ba za mu shirye ba ba dabara kace ta saka shirye ba baka fi wasu dabaru wasu na nan masu dabarar masu hikimar masu hankalin masu wayan amma da Allah bai so su shirya ba suna nan a cikin fata suna bagamniya cikin dufai kaga shi ita ce ni'ima mafi girma saboda duk wata ni'imar da za ka shiga ciki a duniya mutum ya shiga wuta duk ya manta duk ba zai manta da wannan ni'imar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da wanda yafi kowa jin daɗi a duniya a tsoma shi a wuta kawai a zaro shi tsome ɗaya kamar da kake tsoma biredi a shayi ka tsoma ka zaro kai kana ma bari ya ji kadi yawa a shi a tsoma kawai za a jawo shi bi as'adi ahli al-janna an'am ahli al-dunya wanda yafi kowa jin daɗi a duniya ka kaddara waye kawai kai amfani da tunaninka kai ta yawo da kwakwalwarka waye kake zaton yafi kowa jin daɗi a duniya ka fita daga Najeriya ma Najeriya inda yana cikin Najeriya to ba zai fi kowa ba inda a Najeriya yake rayuwa ka fita ka shiga wasu gurare daban can to ka kaddara shi aka dauko aka tsoma a cikin wuta aka dago shi Allah ce hal marra alayka na'imun qat a tambaye shi ka taba jin daɗi tun da kake yace wallahi ma marra alayya na'imun qat na rantse da Allah ban taba jin daɗi ba tun da nake wannan tsoman guda ɗaya ya mantar da shi duk wani abu da ya ji na duniya saboda mai mutum zai rika wasa da rayuwarsa ta har abada annabi yace za a zo da ata'asi ahli dunya wanda yafi kowa wahala a duniya wanda yafi kowa galabaita yafi kowa jigata aka murza shi a duniya ka kaddara kawai kai ta yawar kwakwalwarka ka gano wane ne yafi a Najeriya ne ko a wajen Najeriya za a zo da shi a tsoma shi tsome ɗaya za a yi masa aljanna a fito da shi a tambaye shi hal marra alayka bu'sun qat shin tunda kake ka taba shan wahala ce wallahi ba marra alayya bu'sun qat ce wallahi tunda nake ban taba shan wahala ba duk abin da ya ji na wahala duk ƙozo da ya yi a nan duniya ya manta ta saboda ka duk wahalar da kake sha yanzu a nan kake mita ba kaza da zarar aka tsoma ka aljanna bare ma za a bakka a ciki ai ba za ka taba tunowa ka taba shan wahala ba wahalar ƙarshen ta kenan shi yasa kalmar da muke faɗa a wajen ta'aziyya Allah ya sa ƙarshen wahalar kenan duk daɗin da mutum ya ji a duniya in ya mutu abinda ake gaya Allah ya sa ƙarshen wahalar kenan yana mutuwa mala'ikun rahama su saɓe shi an ɗauki gawarsa ana tafiya a hankali yana ku sauri saboda ya hango ni'imomi ga can yana shaƙo ƙanshinsu saɓanin wanda ya rayu a cikin saɓan Allah yana ta ihu yana ta abin nan ba kwa ji amma dukkan dabbobi suna ji Allah ka kiyaye bade as-samawati wal ardh wanda ya kirkiri halittar samai da ƙasa wato ya kirkire su min ghairi misalin sabiq ba gurin wani ya gani ya kwaikwaya ba ya zal jalali ya ma'abocin girma wal ikram da karamci ma'abocin girma al jalal ya kunshi korewa Allah dukkan wata sifa ta nakasa, dukkan wani abu da ake sifanta Ubangiji da shi wanda bai dace ba. Kalmar jalal, jalala tana kore shi, yana da girma. Jallat asma'uhu, jallat asifatuhu, jallat af'aluhu, suraka da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa dukkaninsu madaukaka ne, babu wani abu kaskantacce a ciki. Sana al-ikram yana tabbatarwa da Allah subhanahu wataala dukkan wani nau'i, dukkan wani wata sifa ta girmamawa, dukkan wata sifa ta girma ta shiga cikin wannan. Ya hayyu, ya rayayye, wanda shi yake da rayuwa, cikakken rayuwa, dukkan wani mai rai rayuwarsa tana da farko kuma tana da ƙarshe, da babu shi sannan aka same shi. Kaga sabaka hayatuhu al-adam, da babu ya samu. Sannan wasa yalhaquhu fana, kullu man alaiha fan, ƙarshe zai zo babu shi kuma. To sai rayuwar Ubangiji ba ta da farko, ba ta da ƙarshe, rayuwa ce ta har abada. Shi yasa koda an sifanta dan adam da rayaye, to rayuwarsa rayuwa ce wacce take naƙisa, rayuwa ce take tauyayya. Rayuwar Allah ita ce rayuwar cikakken rayuwa. Sannan al-qayyum, qayyum shine wanda yake tsaye da zatinsa, wanda ya wadatu da kansa, baya da bukata ga kowa, kuma baya bukatar komai gun kowa, shine wanda ake bukata a gunsa. To wannan bawan Allah yayi wannan kirari ga Ubangiji subhanahu wataala da waɗannan sifofi nashi da sunaye madaukaka. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama, kaga al-mannan yana daga cikin sunayen Allah, ko wanda ya rubuto tambaya wai ya sa wa dan sa Abdul Mannan, amma wai wani ya ce masa baya daga cikin sunayen Allah al-Mannan, wajen shekara guda an taso shi gaba wai sai ya cire sunan. Yace to gashi nan a cikin hadisi ingantacce, hadisin Abu Dawud da Nasa'i, hadisi ne tabbatacce da Tirmizi, Tirmizi ma ya rawaito shi, yana cikin Musnad Imam Ahmad. Gashi nan al-Mannan hadisi ne kuma tabbatacce, ba wai wanda yake da shakka a cikin sa ba. Saboda haka an ce Abdul Mannan, kuma za a ce Abdul Rahman, kuma za a ce Abdul Rahim, to aka ce Abdul Mannan. Laqad da'a Allah bismihi al-a'zam, haqiqa ya roki Allah da mafi girman sunan sa. Allazi idza du'iya bihi ajaba, wanda idan aka roke shi da shi zai ansa. Wa idza su'ila bihi a'ta, in aka tambaye shi da shi zai bayar. Kaga shi ma anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abin da sunan addu'a, tare da cewa yabo da kirari yawa Allah subhanahu wataala, wanda yake nuna maka cewa yaban Allah da ambaton Allah subhanahu wataala yana gaba da addu'a. Shine yace fa akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, annabi ya bada labari a wannan hadisi, anna du'a yustajabu, ana karba addu'a, idza taqaddamahu hadha thana, idan irin wannan yabo da kirari ya gabata, gaba sun gabaci addu'ar, wa dhikr, da irin wannan zikiri, wa annahu ismullahi al-a'zam, kuma wannan shine mafi girman sunan Allah. Fa kana dhikrullahi azza wa jalla wa thana'i alayhi an jaha ma talaba bihi al-'abdu hawaijahu, sai ya zama ambaton Allah da yabansa da ya masa kirari shine mafi cin nasara abinda bawa ya roki Allah subhanahu wataala bukatunsa da shi. Yace wa hadhihi fa'idatun, wa hadhihi fa'idatun ukhra min fawaid adh-dhikri was-sana'i, yace to wannan ma wata fa'ida ce, wato kamar yace ka dauki wannan ka hada shi da fa'idojin zikiri da ya fada a baya, cewa yaj'alu ad-du'a mustajaban, zikiri yana sanya addu'a ta zan karbabbiya. Bai fadi wannan nukbar ba a cikin abin da ya fada da fa'idoji 73 da ya gabatar. To kamar yace maka yanzu ga ta 74 ya hararo ta. To anan yayi ishara zuwa ga ismullahi al-a'zam, zamu ga abinda wancan bawan Allah ya roki Allah da shi, da wanda wannan bawan Allah shi na biyu, wato hadisin Buraida da hadisin Anas, zamu ga dukkanin su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi roki Allah da sunan sa al-a'zam. To wanne ne a ciki ismullahi al-a'zam, wanne ne ba ismullahi al-a'zam ba, wannan karatu na gaba insha Allah za mu yi magana akan ismullahil azam sunan Allah mafi girma abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fahimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh